الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yanzu da nake magana daren Alhamis ne daidai da 18 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1433, daidai da 6 ga watan Jun shekara ta 2012. Wannan shi ne kaso na 46 daga cikin jerin jerin tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muka yi take da Alkur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan muna musulmi musulman ta da har yanzu muna tafsiri cikin suratul Baqara, a inda muke tattaunawa dangane da matakai na farko da Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labari dangane da tarihin bani Isra'ila a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina. Mun ji dauki babadi a inda bani Isra'ila bayan sun gama da Fir'auna, sannan kuma suka dawo suna jayayya da annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayoyin da muka tattauna tafsirin su, in ba manta ba, kusantun daga aya ta 50 ne har zuwa aya ta 66, wadanda waɗannan ayoyi sun ba da tarihi da tattaunawa mai tsawo kamar haka. Na farko dai, bani Isra'ila sun taɓa samun kansu a cikin ƙunci da ainihin ruɗani da ɗimuwa wadda ta kai su zuwa ga ainihin zama cikin ƙishirwa da yunwa. Suka roƙi annabin Allah Musa, ya roƙi Allah, Allah madaukakin sarki ya ɗiɗɗigo musu da ruwa daga ainihin ƙarƙashin duwatsu. Bayan wannan muka ji cewa annabin Allah annabi Musa ya fuskanci baƙaƙen maganganu daga bani Isra'ila. A lokacin da hankalinsu ya kwanta, suka ci suka sha suka ƙoshi, sai kuma suka koma suna cewa su abinci nau'i guda ba za su iya ci gaba da haƙuri a kan shi ba. Suka ainihin wato roƙi cewa sai dai a ba su abinci iri kaza da kaza. Suka nemi ƙasƙantaccen abinci wanda yake ƙasa da wanda Allah madaukakin sarki ya azurta su. Ga Allah madaukakin sarki ya san shigantaka ce irin tasu su bani Isra'ila, ta haka ya ce shi kenan su shiga ƙasa kaza, in sun shiga za su samu abin da suke so. Daga lokacin Allah madaukakin sarki ya ɗora musu ƙasƙanci da wunaƙanci da fatara da talauci, suka waye gari cikin fushin Allah madaukakin sarki saboda sun kafircewa ayoyin Allah, sannan suna kashe annabawan Allah ba tare da annabawan sun yi musu komi ba. To, bayan da muka ji waɗannan ayoyi kamar yadda nayi mana ishara, kuma kamar yadda tun a farkon tafsirin nan na sani, Al-Imam Al-Qurtubi shi ne babban malami wanda ya rubuta tafsirin Al-Qur'ani, ya tattaro fiqh a cikin tafsirin wanda yake tattaunawa a ƙarƙashin ayoyi na Al-Qur'ani. Qurtubi ya yi maganganu masu ilimi a ƙarƙashin waɗannan ayoyin da muka karanta. Aya ta 60, a inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi 'asakal hajar. Malam ya karanta mana wannan aya, mu sake tattauna wasu matsaloli waɗanda Qurtubi ɗin insha Allah ta'ala zai fitar mana. Bismillah mana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
Al-Imam Al-Qurtubi ya fara da cewa raja ila qissati Musa hina kanu fi tih, wato lokacin da annabi Musa da shi da jama'ar shi bani Isra'il suka taɓa samun kansu a cikin wata makuwa da kuma wata ɗimuwa wadda suka shiga. Wa asabahum al-atash, suka shiga halin ƙunci na ƙishi. fastagafu bi Musa, su bani Isra'ila sai suka nemi annabi Musa ya agaza musu ya roki Allah. Fada'a Musa rabbahu, annabi Musa ya roki Ubangijin shi, fa auha ilayhi an idrib bi 'asaka al-hajar. Allah ya ce dauki sandaka ka bige wani dutse. Alama ya aiki kamar yadda ya ce bayani zai zo insha Allah ta'ala a can gaba. Anan ya takaita mana shi ne. A wannan lokacin ne Allah yake cewa istafqa Musa li qaumihi. Ka tuna lokacin da annabi Musa ya nemi Allah ya shawar da jama'a shiruwa. Fa kunna burid bi 'asaka al-hajar. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa, sasan daka ka doki dutse. Da annabi Musa ya bugi dutsen da sandan shi, fa fajarat min husnata 'ashrata 'ayna. Sai idanuwar ruwa 12 suka kukkugo da gwargwadon yadda gidan Isra'il yake, wato da gwargwadon 'ya'yan annabi Yaqub, su 12. Waɗannan 'ya'ya su 12 haka sai suka zama kwatankwacin al'ummu guda 12. Don haka da Allah ya tashi madadin a fitar musu da kan ruwa ko kan famfo guda ɗaya, sai aka fitar musu da kai guda 12 daidai da gwargwadon yawansu. Allah ya ce qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Kowace al'umma daga cikin waɗannan al'ummomi na bani Isra'ila sun san inda mashayarsu take. Kulu washrabu, Allah ya ce da su ku ci ku sha, min rizqillah, daga cikin arzikin Allah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, amma kar ku yaɗa ɓarna a bayan ƙasa. A ƙarƙashin wannan aya da yake shi al-Imam Qurtubi kamar yadda muka gabatar a baya, shi yana kallon al-Qur'ani ne a matsayin littafi ne ɗaya daga cikin al-masabirul fiqhiyya. Wato littafi ne ɗaya daga cikin littafai na shari'ar musulunci da ake cire hukunce-hukuncen fiqh. Bayan da ya kawo al-mas'alatul ula wadda muka karanta, sai kuma ya kawo as-samiya, yace al-istisqa innama yakunu 'inda 'adamil ma'i wa habsil qatar. Daidai wannan aya sai ce to ita wannan aya tana ishara akan cewa kenan in an samu halin rashin ruwan sama da kuma hali na ainihin kamfan ruwan sama din, ma'ana babu shi gaba daya ko kuma yana da karanci ko kuma an samu fari. Wa idza kana kadhalika fal hukmu hina idhin izharul ubudiyya wal faqr wal maskana wal dhilla. A irin wannan zalo, abin da ya cancanta a yi abu na farko shine a tattara a koma ga Allah ta hanyar bauta da kuma nuna bukata da kuma nuna kaskanci ga Allah madaukakin sarki, ma'a taubatin nasuh, tare da tuba daga dukkan zunuban da ake yi, tuba wanda yake za a yi wa Allah alkawarin ba za a sake komawa ba. Wa qad istafqa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama fa kharaja ila al-musalla. Yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Muhammad shi ma ya taɓa roƙon Allah madaukakin sarki ya shayar da shi da al'umma shuruwa. Fa kharaja ila al-musalla, annabi ya fita zuwa filin idi, mutawadu'an, yana mai kankan da kai, mutazalliman, yana mai mai da kanshi ba a bakin komai ba, mutakhashi'an, sannan kuma jikin shi yana da ainihin wato nuna tsoron Allah, mutarassilan, jikin shi ya saku wato ya zama jikin shi kamar na kashi duk ta mutu, mutabarri'an, yana mai ainihin roƙon Allah madaukakin sarki tun daga baki ainihin gaɓoɓin shi. Wa hasbuka bihi, sai al-Imam al-Qurtubi ya ce to annabi ya ishe ka abin koyi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka kun ji duk lokacin da aka rasa ruwa, abinda sunna ta ce shi ne za a fita filin idi. Wannan ɗaya daga cikin sunnan ne za mu zo mu bayyana ta biyu. Idan aka tashi fita, za a sanya siyabul bazla, wato tufafi wanda yake ga gwargwadon yadda kai kake. To wani irin tufafi ne wanda in aka ga irin kun sa to kun shiga kaskanci. Haka idan kai yallaɓai ne mai saba sanya shadda ta 10,000, to ran da aka ga irin ku suna sanya shadda ta 2,000, to al'amari ya ɓaci. To ran nan ka tashi fitowa sai ka fito da irinta. Idan suwa da su kuma mutane ne waɗanda in aka gansu sun fito da nau'in tufafi kaza, an san cewa kaskanci ya same su. To irin wannan ne shi yasa ana kuskure fassara hadisi yadda za a dubi mutanen gari a matsayin kowa sai ya sanya tsohuwar riga. A'a, akwai wanda yake shi ba tsohuwar zai sa ba, irin taka ta sallah in ya sa, to shi ya shiga kaskanci. Rigarka ta ranar sallah wadda za ka ajiye akwati ka sa, shi idan ya sa irinta to ta ɓaci, saboda yana sa wadda ta shi haka ne. na fata an gane sannan jiki ya nuna mayar da kai ga Allah da zukata da ainihin makamantan haka shi yasa kun ga irin wannan hali waɗannan wayoyi na zamani da Allah ya jarabce mu da su in aka tashi tafiya irin wannan wurin kamata ya kowa ya kashe saboda wayoyi musamman yadda zaka ji wayoyin ustazai sun fi na kowa ƙara zaka ji wannan ta carke da wata irin addu'a ta su da shi wannan ta carke da wasu waƙar 'yan islamiyya na ƙasar misra abubuwa iri iri yan gayu kuma zaka ji music da kaɗa kaɗa da makamantan haka abinda zai fi madadi a wannan wuri sai kowa ya kashe wayan shi don a samar da hudu'i a samar da natsuwa da kuma yanayin da zai bada damar ainihin mutane su san cewa yanzu ana buƙatar komawa ce zuwa ga Allah malam sai ya ce fa kaifa bina in ya zama annabi ga yadda yake yi su wayan mu da ba za mu yi haka ba wala taubata ma'ana illa al-inad mutanen da ba tuba muke ba sai tsaurin kai wa mukhalafatu rabbil ibad da kuma saba wa Allah ubangijin bayi fa anna nusqa in ya zama annabi an taɓa jarabta shi da rashin ruwa amma kun ga annabi kullum yana cikin ibada yana cikin tabarru'i da mai da kai ga Allah an jarabce shi da ƙarancin ruwa da fari me kake tunanin mu kuma walakin qad qala sallallahu alaihi wa alihi sallam fi hadith ibn umar yace ko da yake annabi a cikin hadisin abdullahi dan umar yace walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u alqatra min as-sama' mutane ba za su hana zakkar dukiyarsu ba sai an hana su ruwa daga sama walau lan baha'im lam yumtaru ba dan dabbobinsu ba ma da ba za a yi musu ruwa ba الحديث وان الحديث خرجه ابن ماجه في سننه ابن ماجه فتد الشيء في كتابه انشاء السنن وابو بكر البزار في كتابه وكما الامام ابو بكر البزار في كتاب المسند وقد ذكرناه في كتابنا التذكره بكماله من روايه مالك ايضا والحمد لله قرطبي يجي وان الحديث من انبته شيء ده روايه من ثوره cikakkiya wanda imam malik ya rawaito shi mana na daga cikin dalilan da ke kawo rashin ruwan sama shine hana zakka ba dan tausayin dabbobi da Allah yake ba ma ba bai saukar da ainihin ruwan ba dan haka jama'a kun ji mas'ala ta farko as-salisa ko kuma mas'ala ta biyu as-salisa mas'ala ta uku sunnatul istisqa al-khuruj ila al-musalla sunna ta nuna cewa a fita filin idi ala sifatin lati zakarna da gwargwadon siffar da muka ambata a cikin tufafi na kaskanci da kuma tawalu da kankantar da kai wal khutba sannan ayi khutba was sala sannan ayi sallah wadda ita sallah nan raka'a biyu ce da bi hadha qala jumhurul ulama wannan ita ce fatawa da mafiyancin malaman fiqh suka yi wa zahaba abu hanifa ila annahu laysa min sunnatihi salatun wala khurujun shi ko imamu abu hanifa sai cewa ba shi daga cikin sunna annabi a fita filin idi domin sallar roƙon ruwa balle a je a yi sanna din wa inna ma huwa du'a'un la ghayr addu'a kadai za a yi babu wani abu bayan haka wa ihtajja bi hadisi anas sahih akhrajahu al-bukhari wa muslim annahu alayhi salatu wa salam da'a ala al-minbar yawm al-jum'a fa suku abu hanifa ya yi hujja da dalilai masu yawa daga cikin dalilan akwai aya al-qur'ani wadda ainihin al-imam al-qurtubi anan ko isharar ta biyu ba fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-sama'a alaykum midrara Allah yace a bakin annabi nuhu ya ku bayan Allah ku roki gafarar ubangiji zai saukar muku da ruwa mai yawa to shikenan sai imam abu hanifa yace kaga anan a cikin aya cewa akai kawai istaghfiru rabbakum ku roki gafarar ubangijin ku ba a ce ku yi sallah ba in ku roki gafara Allah zai saukar muku ruwa mai yawa sannan ga hadisi wanda yake cikin Buhari da Muslim daga Anas Anas yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana hudubar idi juma'a sai ni balarabi ya shigo cewa manzon Allah hanyoyin arziki duk sun tsaya ruwan sama kaza da kaza da kaza yayi kuka sai annabi ya daga hannu sahabbai suka daga hannu annabi na kan minbari yayi addu'a Abu Hanifa yace kun ga anan duk addu'a aka ce an yi wannan ita ce hujjar Abu Hanifa wanda yake a kan ta za ta dauki malamai suka ce a'a ba a musun hujjar Abu Hanifa hujjojin shi daidai ne amma an samu ƙari akan Abu Hanifa akan abin da Abu Hanifa ya tafi akai dan haka addu'a ko kuma roƙon ruwa ana yin dan hanyoyi guda biyu ko kuma duka da gwargwadon yadda liman ya gani imamin yayi shawara cewa a fita bayan gari ayi sallah ayi huduba ayi addu'a daidai ne amma ranar juma'a a cikin hudubar sallar juma'a liman ya daga hannu yana addu'a mamu suna cewa amin wannan ma daidai ne ko kuma a hada duka biyu a ce ayi idan akai akan minbar ranar juma'a aka ga amsa bata zo ba wato ruwa bai samu ba asabar lahadi ko litinin kuma sai ayi shawara cewa a fita ainihin aje ayi sallah din duka waɗannan sun tabbata a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata an gano sai ce wala hujjata fihi fa inna zalika kana du'aan ujjilat ijabatuhu faktafa bihi amma siwahu walam yaqsid bidhalika bayan sunnatihi walamma qasada albayan bayyana bifi'lihi hasba ma rawahu abdullah ibn zayd ibn al-mazini qala kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila al-musalla fastasqa wa hawwala rida'ahu thumma salla rak'atayn rawahu muslim imamul qurtubi yace wancan hadisi da ainihin abu hanifa ya hujja da shi babu hujja a cikin shi domin wani ne ya zo ne da bukata ta gaggawa cewa manzon Allah a roƙan mana ruwa muna cikin halin kunci sai manzon Allah ya addu'a wannan baya hana kuma ayi abin da ya tabbata kamar yadda sahabi abdullahi dan zaid ya ruwaito cewa manzon Allah ya tafi filin idi aka je aka yi sallah manzon Allah kuma ya juya mayafin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi salloli raka'a biyu saboda haka a takaice jama'a ya tabbata a cikin sunna sallah ta roƙon ruwa tare da khutba kuma sallar raka'a biyu ake yi a bayyana ake karatu kuma ana karanta duk abin da ya sauƙaƙa ne na alqur'ani sai dai anan ya kamata a san cewa hudubar ƙwaya ɗaya ake yi kamar yadda hudubar idi ƙwaya ɗaya ake yi hudubar juma'a ita ce ake yin guda biyu amma hudubar idi ƙwaya ɗaya ake sallar roƙon ruwa hudubar ta ƙwaya ɗaya ake sallar kusufi na rana ko wata hudubar ta ƙwaya ɗaya ake limamai sai a ƙoƙarin kiyaye wannan insha Allah ta'ala ku karanta littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da kuma littafin fikru sunna wallafar ainihin al-sheikh Said Sadiq Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan na ɗaya daga cikin matsaloli waɗanda masu yawa ne matsalolin al-imam al-qurtubi ya tattauna amma dai insha Allah ta'ala anan ne za mu ainihin tsaya a ƙarƙashin wannan aya to sannan sai malam ya sake karanta mana aya ta gaba wadda ainihin ita kuma take bayyana irin yadda su bani Isra'ila suka ainihin nuna annabi Musa tsaurin ido da Allah ya ce wa idh qultum ya Musa lan nasbura ala ta'amin wahidin na'am
wa idh qultum ya Musa lan nasbura ala ta'amin فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الله مؤذكين سلكيتي وإذ قلتم يا موسى sannan sake faɗa musu wani ɓangare na tarihin annabi Musa da shi da jama'a shi bani Isra'il a lokacin da suke ce mishi ya kai Musa lam nasbura ala ta'amin wahidin ba za mu haƙura da abinci nau'i guda ba fad'u lana rabbak ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tunbitul ard ya ainihin wato fitar mana da nau'in abincin da ƙasa take fitarwa min baqaliha wa kisra'iha wa sunuha wa adasiha wa basaliha daga cikin abubuwan da suke ganyayyaki ne da kuma abubuwan da suke citta ne da abubuwan da suke ainihin wato wake da albasa, ma'ana nau'in waɗannan abubuwa waɗanda yake bayan sun ajaɗa a ƙasa sai kuma sai su fitar da ganye a sama. Kaga albasa tana yin haka, kaga citta tana yin haka, kaga ainihin dankali yana yin haka. To idan waɗannan nau'ukan abincin suka ce suke so, kana sai Annabi Musa ya ce atastabduluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair, kuke neman sauyi da abin da yake kaskantacce a bisa abin da yake shine madaukaki, ma'ana an ba ku madaukaki mafi daraja kuke neman abin da yake kasa da shi. Ihbitu misran, ku shiga gari kaza. Anan ba a kayyade ba wai kasan Masar ba, a Misr ana nufin kawai gari. Ku shiga gari kaza, sai aka ayyana musu wani gari wanda yake sananne ne a wurin su. Fa inna lakum ma sa'altum, in kun shiga wannan garin za ku samu abin da kuke roko. Allah madaukakin sarki ya san cewa ba roko ne suke ba, sun so su yi wa Annabi Musa izgilanci ne. Sai Allah ya ce wa daribat alaihim zilla, sai aka dora musu kaskanci. Wal maskana, da talauci. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, suka wayi gari cikin fushin Allah. Zalika, Allah ya yi musu haka ne bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, saboda suna kafircewa ayoyin Allah. Su kawata, su yi izgilanci, su yi bakan magana, su yi tambaya ta neman kure. Wa yaqtuluna nabiyyuna bighayri alhaq, suna kashe annabawa haka siddan. Zalika bima asaw, wannan shine saban da suka yi Allah. Wa kanu ya'taduna, kuma wannan shine ta'addancin da ainihin sai kasance suna yi. Mun fassara, mun tattauna bayanai dangane da waɗannan ayoyi ko kuma wannan aya, kawai wasu mas'aloli ne da shi al-Imam al-Qurtubi ya tattauna. Ya ce mas'alatu ikhtalafa al-ulama fi akli al-basli wa sum wa ma lahu ra'ihatun kariha min sa'ir al-buqul, malamai sun tattauna dangane da ina hukuncin cin albasa da tafannuwa da duk wani abu wanda yake da ƙarni ko yake da wari ko wani rashin daɗin ƙanshi. Wasu malamai fa zahaba jumhurul ulama ila ibahati zalika, mutu yancin malamai suka ce albasa halal ce, citta ma halal ce, haka ainihin tafannuwa halal ce, da duk ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda an ci su ya aji suna da wani ƙarni ko wani wari. Baban komai suka ce halal ba min hadisi sabita fi zalika, saboda hadisai ingantattu sun tabbatar da haka. Wa zahaba ta'ifatu min ahli zahir القائلين بوجود الصلاة في الجماعة فرضا إلى المنع. أكا سامو سيدك تكين ما بيانا هذين ظاهرية سوكما سكتين تكين البسا حرام مني هكا تكين تفنوا قوكما مكما تنهكا بعد أن كنت بسا بدسين تي أي زوا صلى فرلا فرلا واتو زوا جمعي نصلى فرلا تو فرلا كما حرام مني كتسبا كين كينا واري دومن غاكا چوتر دمتاني وابد چوتر ور ملايكوما سنا چوتوا. Waɗannan na daga cikin dalilan da suka kawo, amma dai gaskiyar magana, ingantacciyar magana ita ce maganar da mafi yawancin malamai suke a kai, cewar ainihin albasa, tafannuwa da ainihin citta dukkanin su halal ne. Innama ga ƙa'ida game da su, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ka ci su ɗanyu kuma ka taho masallaci bakinka na waro su, sai ya ce duk wanda zai ci to ya dafa. Dafa su yana ainihin rage ko kuma yana kashe wannan wari nasu. Haka idan ka ci albasa, an nemi da ka yi ƙoƙarin wanke bakinka ko kuma cin wani abu wanda zai kashe warinta, domin zuwanka masallaci a wannan hali za ka cutar da ainihin musulmi, sannan kuma mala'iku suna cutuwa da duk abin da mutane suke cutuwa da warin shi. Wannan ita ce magana insha Allah ta'ala. Sannan sai ce waqtulifa fi lwujuhi allati tujibu fadla al-mann wa salwa ala ash-shay'i alladhi talabuhu wa hiya khamsa, ta wacce fuska ce za a iya gane cewa ɗan shila naman nan da muka gabatar da bayani a kai, da kuma darɓa da kuma abubuwa na baiwa da Allah ya musu, ya aka yi waɗannan nau'ukan suka fi waɗannan falala. Malamai sun tattauna suka ce al-awwal anna al-buqula lamma kanat لا خطر لها بالنسبة إلى المن والسلوى كان أفضل قاله الزجاج. نفت عن ذلك معنى درقاء دون النامة da waɗannan ƴaƴan itatuwa waɗanda Allah ya fitar musu daga cikin malamai an samu al-Imam az-Zajjaj yake cewa ainihin wato babu shakka dangane da cewa wannan abincin da Allah madaukakin sarki ya saukar musu ya fi falala fiye da abubuwan da suke nema asami lamma kana al-mannu wasalwa ta'aman mannan min Allah manna Allah bihi alaihim wa amarahum bi aklihi wa kana fi istiqamati amri Allah wa shukru ni'matihi ajrun wa zakhrun fil akhirah wallazi talabuhu 'arin min hadhihi al-khisal kana adna fi hadhihi al-wujuh fi hadha al-wajh wannan nama na darba ko kuma wannan nama na ɗan shira ko kuma wannan baiwa da Allah ya musu ta waɗannan ƴaƴan itatuwa abubuwa ne da abinci ne Allah ya saukar musu kuma ya umarce su da su ci don haka cin wannan shi kanshi bin umarnin Allah ne kuma gode wa ni'imar Allah ce don haka akwai laba duniya da lahira amma wannan abin da suke nema kuwa ba shi da waɗannan siffofin don haka cin shi sai dai a ce halal ne kawai ba shi da wani laba domin ba Allah madaukakin sarki ne ya saukar musu ya musu umarni da shi kai tsaye ba to malamai dai sun kawo fuskoki masu dama waɗanda suke tabbatar da ainihin wato babu shakka abincin da bani Isra'ila suka nemi a basu ko da yake halal ne amma yana ƙasa a wajen daraja fiye da wanda Allah madaukakin sarki ya basu to sai kuma malam ya ce mas'alatun ga wata mas'ala babba fi hadhihi al-aya dalilun ala jawaz akl at-tayyibati wal mata'im al-mustalazzat wannan aya tana nuna cewa duk wani abu wanda yake mai tsarki da wani abu mai daɗi da wani abu mai zaki to halal ne ainihin a ci shi wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yuhibbu al-halwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana son alewa sweet abu mai zaki wal asl kuma manzon Allah yana son zuma wa yashrabu al-ma' al-barid manzon Allah yana shan ruwa mai sanyi al-azb wanda yake mai dadin hadiya wa sayati hadha al-ma'na fi al-ma'ida wa al-nahl in sha Allah mustawfa malai ce za a tattauna irin wannan matsala a nan gaba wannan matsalan malaman ahlus sunna suna kawo ta ne don su yi karo da wasu waɗanda suke ƙarya a cikin zuhudu suna haramta wa kansu abubuwa masu daɗi a waɗannan zamuna ana samun irin waɗannan maza'at jama'a akan samu irin wannan tunani yana yawo a cikin mutane ganin cewa cin abu mai daɗi ko sanya mai daɗi ko hawa mai daɗi ko kwanciya akan katifa mai taushi wasu suna karambanin haramta waɗannan abubuwa waɗanda ba haramun ba ne rashin zurfi ne da kuma rashin sani a cikin ilimi na addini da kuma abinda Bahaushe yake kira karamin sani kukumi me wa ya dan karanta wani nassi daga ciki akwai hadisin sayyidina Umar yana cikin sahih Bukhari da Muslim wata rana Umar ya shigo wurin annabi da rana sallallahu alaihi wa sallam annabi yana kwance akan tabarma har tabarmar ta ainihin zane a jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam da Umar ya ga haka har ya fashe da kuka ya ce kana manzon Allah kake kwance a irin wannan hali a halin da Kisra da Kaisar manyan sarakunan kafirai suna kwana a cikin ni'ima da kaza kaza sai annabi yake cewa ba za ka yadda sun su ci duniya mu kun mu ci lahira ba Umar ya ce na yadda sai manzon Allah ya ce haka abin yake to sai wasu sukan yi hujja da irin waɗannan hadisai cewa musamman kai malami ko almajiri ba abin da ya dace da kai sai dai ka kwanta a tabarma ta kesu ka rauni mai zane kar ma ka yi shimfiɗa a jikinta kar ka sanya ainihin matashin kai kar kuma ka lulluɓa da bargo ma'ana saboda kai malami ne bawan Allah abubuwan da suka kasa fahimta shi ne shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya mu'amala da haramun idan ba yi da shi sai ya haƙura amma in yana da shi sai ya yi lokacin da ya tashi aurar da yashi a sayyida Fatima ai daga cikin alherai kyauta da ya mata ya yi mata ainihin fulullika da katifa wadda yake an sanya mata auduga mai laushi to yaushe zai yi haka kuma idan da haka haramun ne kaga ashe waɗancan nasoshi da kake gani ana cewa ana kwana kaza gidan annabi ba a cin komai sai dabino da ruwa a'a babu ne tunda babu sai a ci abin da ake da shi amma in aka samu fa na halal to kuma wannan babu dalilin da zai hana a waɗannan zamunan kamar yadda na ce idan ba a karantar da ahlus sunna sun san sunna ba irin wannan tunanin yakan hau su. Ina faɗin wannan magana da dadewa. Idan ahlus sunna ba karantar da shi sunna ya santa ba, in yana da zafin ra'ayi to yakan zama khawariji. Sai ta kafirta mutane da ƴan nasu shi da yake da su. Yace duk wanda ya faɗa wa nasin ya zama kafiri. Yana da awai shi ahlus sunna ne amma ya fita daga cikin tawaga ahlus sunna ya zama dan bid'a khawariji. Haka idan ahlus sunna da ya karatu ya yi zurfi ba, idan yana da yawan sassaucin ra'ayi, shi kuma sai zama lalataccen sufi wanda zai koma yana ganin cewa komai haramun ne kawai a tsaya akan abin da yake kira zuhudu. Amma Allah cewa yake qul man harrama zinatallah allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizqi. Wannan aya tana tabbatar da cewa arzikin Allah madaukakin sarki na ainihin sutura da arzikin Allah na abinci babu wanda ya haramta. Sai Allah ya fassara da kai shi yace qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya. Na mu'minai ne Allah ya halatta musu a wannan rayuwa ta duniya. Shi yasa ya kai musulmi idan kana da kuɗi na ka ci abu mai kyau, ka sha mai kyau, ka aje fridge a gidanka ka sha ruwan sanyi, ka ji annabinka yana shan ruwan sanyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na fata an gane. Idan kana da halin ka gina gida mai kyau ka shiga, idan kana da halin ka hau abin hawa mai kyau ka hau, idan kana da halin ka kwanta a wuri mai kyau ka kwanta. Amma hali da ake nufi na halal, na haka ku iya bambancewa. Asalin matsalar da ta samu mutane musamman a ƙasashe irin namu shine adamu tamyiz. Ba a iya bambance al'amura na ilimi ba, wato waɗanda ake kira malamai ƙwaƙwalansu ba sa iya tantance nassoshi a haɗa kaza a haɗa kaza sai a ce to ga ingantacciyar fassara. In ya riƙe guda ɗaya shikenan sai ya tafi. Akwai wani mutumi a Kaduna wanda da jimawa kusan shekara 20 ya rinƙa nema ya matsu kusa da ni haka wata ran dai sai na ɗan bashi dama. Shikenan da ya zo ya ga irin yadda nake rayuwa. Yanzu ana magana kusan shekara 20 ne fa. Ni kaina a lokacin ina dry ustazuna, ina busasshen ustazuna ban da komai. Amma a haka sai ga rayuwar mata yi tsada. A lokacin sai yake min nasiha a fakaice, sai yake cewa an ce mishi akwai wani malami a jami'ar Islamiyya da ke Madina, wai rigar shi ƙwara biyu ce, idan ya wanke wannan ya sa ya fito yin lecture a jami'a gobe kuma sai shi sa wannan haka yake saboda tsoron Allah. Sai nace mishi da'ana minhu, rabu da shi. Mecece shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam? Kana cewa yanzu in mutum yana da hali ba zai iya ainihin sanya riga yau gobe ya sa wata jibi ya sa wata gata ya sa wata rufe, yace yana ganin shi wannan kamar ya sa ba musulunci. Kuma wayi nisa yawo da wasu ustazai a Kaduna. Shikenan sai ne mishi halinmu na 'yan jarida, ni ma sai na bi shi a jika. Kafin wani lokaci sai na gano ƙarya yake mayar gari ne. Yana da manya-manyan gidaje tafka-tafka a Kaduna a cikin manyan anguwanni irin su anguwar Rimi GRA. Da babban layi wanda yake sai manyan mutane ne a kan layin Isa Kaita. Yana da manya-manyan gidaje waɗanda tun lokacin yake ba da haya dubunnai. Yana da tankuna, yana da gidajen mai manya-manya. Amma kullum sai yana ce musu shi ba aikin komai, karatun Qur'ani yake kawai, da haka Allah yake azurta shi. To waɗannan suna daga cikin matsalolin da suke damunmu a ƙasar nan. Mutanen da suke bayyana mana cewa addini za su, ko waɗanda suke bayyana mana cewa malanta za su, sai su koma suna miƙo mana tafin hannu a halin abin da ke bayan tafin hannun kuma daban yake. Ba za su gaya mana gaskiya ba. An fahimta jama'a? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa'azozi ya nuna haramci da kuma munin mutum ya tara dukiya ta haram. Kuma ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bar komai ba. Abu Bakrin haka, Umaru haka, waɗannan abinda suke faɗi sai ya tabbata. Amma a yau za ka samu mutumin da zai nuna muku tsoron Allah yana nuna muku haramun ne dukiya, yana nuna muku haramun ne gida, yana nuna muku kyamar komai, amma sai a je a same shi da wasu manya-manyan kuɗaɗe da wasu dukiyoyi a ɓoye. Me yasa? Idan na halal ne, me yasa baya bayyanawa? Duk wanda kaga yana tsoron bayyana dukiyar shi, akwai alamar tambaya a cikin dukiyar shi jama'a. Don a musulunci ba ka da wani dalili da zai sa ka saka dukiyarka. Me kake tsoro? Amma idan dukiyar akwai rashin gaskiya a ciki, dole ne za ka ji tsoron ta bayyana ko kuma a gane ka. To amma nan maganar da muke yi, mutum ne yana nuna muku cewa shi baya son duniya, baya ƙaunarta, yana ƙyamarta, yana kaza yana kaza, ta gefe guda kuma sai ku je sai ku kama shi da dukiyar tana nan ya tara. Wace iri ce ya tara? Ta halal ce? To yana nuna mana cewa gaba ɗaya ka a tara dukiya, to don me ya tara? Idan kuma ta haramun ce, to don menene zai yi bari mutane? Saboda haka matasa a Najeriya, ku gyara tunaninku. Addinin musulunci ku yi ƙoƙari ku koye shi a hannun malaman da suka san shi, su fassara muku nassoshi na Alƙur'ani, suna masu kallon rayuwa ta Annabi da sahabban shi, waɗanda wannan shine ma'auni. Amma ba mutum ya zo yana da'awar sufanci ko zuhudu, amma kuma duk inda aka ɗaga wasu gidaje ko shaguna ko wasu filaye ko duk inda wata matsala ta kuɗi ta taso, a sirrance yana nan, amma kuma ta nan gefe guda yana kyamar abin da ya shafi harkar kuɗi. Jama'a, wallahi ba haramun bane neman kuɗi a musulunci. Duk malamin da ya kyamatar da kai neman kuɗi, wallahi ƙarya yake ba shi da Ƙur'ani ko hadisi a kan haka. Ku ji wannan da kyau jama'a. Na iya tuna yau kusan shekara 15 na je Kano don haɗu da wasu malamai. Kawai abinda wani malami na Ahlus Sunna ya ce, sai ce, ai nan ɗalibanka suka zo suka ce kai kana neman kuɗi, sai nake a akwai wata aya da ta hana neman kuɗi? To sai ya natsu sai ya shiru, sai ya ce babu sun ce to me na sun kawo ƙara ta hana neman kuɗi? To sai kuma ya dawo cikin taitiyan shi ya ce, kawai kuma fa gaskiya ne. Wata rana sai muka haɗu da shi a Saudi Arabia, ya shiga wani shago, babban shago na littafai, ya je sai ga tarin da littafai ya kai zai taɓa, sai da Laraba ya ce mishi a an siyar da su. Ana nan sai na shigo, sai dube ni sai ce halaka ne ka tsaya, sai ni ce eh. Su ce kai na kake samun kuɗi ne? Sai ni ce ka tuna gulma da kace an ka ƙara ta? Yace na ce ni nake samun kuɗin ki. Ku kun fahimta jama'a? An cuci mutanen mu ne jama'a. Malamai ku yi munafunci ku ce ba ku son kuɗi. Malamai ku yi munafunci ku ce ba ku son mata masu kyau. Malamai ku yi munafunci ku ce ba ku son kaza. In an zo maganar siyasa ku ce ba ruwanku. Idan ta aka fi kuma ku tafi yanzu, azumi ya kusa, ka je ka ga ƙasƙantar da kai da wulaƙantar da kai da malaman da kuke cewa su ne malaman ku na Ahlus Sunna suke a wurin kafiran gwamnoni don a sa sunansa a cikin waɗanda za su je wa jihohi addu'a ga wata azumi ya taho. Nawa ce kujerar umara? To ku kuma ce ba kyau, me yasa ku ba ku fito takarar ba? Me yasa ba ku tsaye da ɗan takara ba? Me yasa ba ku goyi bayan ɗan takara musulmi ba? An abu ya zo sai su ce ba kyau, in kuma ya samu sai su tafi. Saboda haka wannan rayuwa tana cike da tufka da warwara. Don haka jama'a, ku tashi ku nemi kuɗi na halal. Babu inda aka haramta a cikin Alƙur'ani. Hasali Allah tuhuma ya yi da zargi, yana mai cewa kul man harrama zinatallah التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وأحل الله البيع وحرم الربا. الله يحرم تشنكي، الله يحرم تربا. النبي الله النبي داود ينادى صناعة، النبي زكريا ينادى صناعة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادى صناعة. صاحب بيسنا صناعة بيسا ببضي تاريخ الإمام مسلم لو كنت تبان فارك راتل التافنشي نظر نكاو وتمسألة ودى سيدة نكو سأرى بينا تتونا وعكن إمام مسلم قامالا تاكما حمشاك انتان كاسواني كما كاسوان تنبي حناش كرمتر واما كرمتر وكما بتحناش كاسوان تنبا ميسا وما لما مسكي زمان بنزاها كسدا ميسا سكي كاسكن تبكنسو أوفسوشن إن سياسة بأوفسوشن ما إكتان غمتي بكوفر جدا جمع سكولي saboda ba su da sana'a. Me yasa su haka? Idan da gaske ne za su yi irin malamtar da wasu malamai suke a ƙasar Hausa, ba a ganin malami a ƙasar Hausa a ƙofar gidan wani mai kuɗi. inda gaske ne to amma akwai tubka da warwara a cikin ire-iren wadannan rayuwa jama'a sai a ce kana malami ne ya hada ka da duniya a me ya hada ka da duniya eh in ka karkata gare ta amma me ya hada ka da duniya rayuwa kake a cikin ta ina fata an gane wattaki shi ma ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya a cikin abin da Allah ya baka a nan duniya Allah yake a cikin wannan abin ka nemi gidan lahira to ya za a yi baka kai zaka je ka dinkule a daka ne Allah ka ya baka ku tashi ku sana'a wadanda za su iya aiki daga cikin ku guje a dauke su aiki wadanda za su iya noma ko kiwo ku je ku amma kar ku zauna da bakin talauci wannan shine tunanin da ya lalata mana addinin mu wannan shine tunanin da ya lalata mu kuma ku ji munasaba akan maganganun da ne shekarun jiya duk da ba a wurin karatu ne su a kasar ba me yasa da yanzu muka zo muka kafa makaranta ta hadda muka ce ga uslubin da zamu gabatar da ita kuke ganin a Qur'ani za a yi irin wannan uslubin wannan ita ce tabi'a ta shekara 24 da 7 da ta wuce 1984 ina karantar da yara hadda alqur'ani a muciya na tara iyayensu na ce yaran nan suna kokari amma abinda nake so akwai katan din biskit da ake sayarwa naira 6 iyayen su rinka siyowa duk mako ina raba wa yayan ina da halin da zan siya amma so nake su ma iyayen su ji mas'uliyya a jikin su akwai nauyi a kan su ni ina karantarwa kyauta da daddare nake karantar da su a zo a fara karatu bayan sallar isha karfe 10 a tashi to iyaye ku rinka siyowa sai wani buɗe baki ya ce a karatun alqur'anin ne sai da biskit yomu da muke karatun muna shan wahala kaza kaza sai nake ba ka gani da ku samu karatun ba kuwa shi ne matsala saboda haka hayyar wannan tunanin shi ne fa a cikin kwakwalen mutane hayyar su cewa in dai za ka karanta qur'ani wai sai ka sha wahalar siya a'a wahalar kawai ita ce ta shi karatun amma babu alaka da in za ka karanta alqur'ani sai ka yi dauda sai ka ci ko dan kanzo ko ka ci dan dagwadago ko sai ka yi yawo da yagaggen riga har ya kai lokacin da aka zo da sabulin lux da sabulin sallahu da sauransu ana tallafa almajiri ake kamowa a cire rigar shi sai a wanke ta da sabulu yo ba sabulu ba wannan ko toka aka zuba mata aka kada yo ba dole ta wanku ba wata rigar ta wata 6 bai wanke ta ba ko ba sabulu aka tsoma ta a ruwa dole aka juya ba a ga dauda to sai a ce wannan shine almajiri sai da haka sai rayuwa yanzu sai ta taho waɗannan da ake cewa ahlus sunna suna neman su ci gaba da yaudarar mutane da ka sa riga ka za sai a ce kana malami a'a idan haramun ce ka diba ka sa da malami da jahili duk ɗaya ne sai dai karfin tuhuma ta shi yawa kan akan malami ba ma musu haka ma kama asalin abin da yaji haka shine malaman ne sun zauna ba sa aikin komai dan haka idan dai har da gaske revolution da muke so mu yi na ilimi ne na gaskiya to dalibai ku daina zama haka sidda ku tashi kuna da ayyukan yi ka samu wadatar ka to ka samu ka ci mai kyau ka sa mai kyau kaji dai annabin ka yana cin mai dadi yana shan mai zaki yana sanya tufafi mai kyau yana shan ruwan sanyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kariya kake kuwa kace annabi baya zo sai da haka an yi wa mutane mummunar fassara dangane da zuhudu sai da kawai mutum yana yawo a cikin kasuwa da wata tsohuwar riga nan yalo nan ja nan algashi nan kaza yana la ilaha illallah yana tsalle kamar kwado yana zuhudu gudun duniya zuhudu gudun duniya wai bara yake wai zuhudu gudun duniya tsakani da Allah wannan wallahi tallahi cin mutunci ne ga addinin musulunci to wannan irin muz'ar an-nasraniyya wallahi tallahi ruhubaniyanci ne babu shi a cikin addinin musulunci saboda haka musulmi kar ku yi shi dan haka ustazu ka rinka wanke bakinka kana goge rigarka kana sa mata turare ka rinka abu in Allah ya azurta ka ka hau mai kyau ka ci mai kyau ka sha mai kyau daga halal kar ka ci haramu kuma ana samun halal in an nema don ina daga cikin tunanin da aka sa wa mutane cewa a irin wannan zamanin ina mutum zai iya samun kaza ina za ka samu to ai baka nema ba ne amma ta shi ka nema ka gani ka je kai noma kai kiwo kai kasuwanci kai sana'a ka je ka gani ba za ka samu ba me yasa Allah ya azurta wasu kai Allah ba zai azurta ka ba wannan laifi kai wa Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan mas'ala mai girma ce domin dai ita ayar tana tabbatar da cin halal da kuma abubuwa waɗanda suke ainihin masu tsarki to bayan wannan sai kuma malam ya tattauna wannan mas'ala mai matuƙar muhimmanci wadda ta zo a cikin ainihin ayar da yake cewa wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq ina fata an gane wa yaqtuluna an-nabiyyina yana daga cikin ɗabi'ar bani isra'ila suna kashe annabawa bighayri al-haqq to me ake nufi bighayri al-haqq sai malam yake cewa ta'zimun lishun'a wa dhanbin ladhi atahu Allah ya so wa ainihin wato nuna girman munin wannan irin zunubi da suka yi fa in qila to ga wata tambaya a ƙarƙashin wannan aya hadha dalilun ala annahu qad yasaqu an yuqtalu bil haqq kun ga kenan da Allah yake cewa wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq suna kashe annaba ba tare da gaskiya ba to kenan wannan yana nufin akwai wata gaskiya ko akwai wani haƙƙi kenan da zai iya halatta a kashe annabawa sai malam yace to aiwa ma'lumin annal anbiya ma'sumuna min an yastura minhum ma yaqtaluna bi sannan nan abu ne cewa annabawa tsaro ne daga duk wani laifi da za su har a kashe su fakina lahu sai a ce laifa kazalika ba haka fasara ayat take ba wa inna ma kharaja hadha makhraj as-siffa لقتلهم انه ظلم وليس بحق الله yana siffanta cewa kisan kan da suke wa annabawa na zalunci ne ba na gaskiya ba dan haka bi ghayri al-haqq din Allah yana cewa suna kashe annabawa a halin kisan annabawa ba daidai bane shine ma'anar magana bi ghayri al-haqq ba daidai bane kisan annabawa din fa kana hadha ta'ziman lishun'a alayhi Allah ya faɗi haka ne don ya girmama wannan ta'addanci nasu ya nuna girman ta'addancin nasu wa ma'lumun annahu la yuqtalu nabiyyun bihaq sanannan abu ne cewa babu wata gaskiya da mutum zai dogara da ita ya kashe wani annabi walakin yuqtalu ala alhaq sai dai ana iya kashe annabi akan gaskiya akan ya tsaya akan gaskiya ba a iya samu wasu su ta'addanci su kashe shi fasarraha قوله بغير الحق على شمعة الظن على شمعة الظن ووضوحه ولم يأتي نبي قط بشيء يوجب قتله اتي من باب وانا النبي دي تبعيك تليسن دي وجب تأكشش فإن كيل كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وقتل الأنبياء تقاوة مسألة تأيي واكتت وينزع الله يتوري متنية كيوا وعديني شي وعد عديني شي كما الله يبركى شريف كشى وانا متنين kila sai malam yace zalika karamatun lahu hakan faruwa hakan karama ce karin daraja ce ga annabawan wa ziyadatu fi manazilihim kuma karin daukakar daraja ce kamisli man yuqtalu fi sabilillahi minal mu'minina kamar mu'minin da za a kashe shi wajen tada addinin Allah wa laysa zalika bi khidlan lahu ba kaskanci bane in aka kashe mu'mini a wurin jihadi ba kaskanci bane قال ابن عباس والحسن الامام ابن عباس قال امام الحسن البصري ابن عباس ببان صحابي ما لم تفسيري حكى كما حسن البصري ببان تابعيني ما لم تفسيري يتي سكتي من يقتل نبي قط من الانبياء الا من لم يؤمر بقتاله دو النبي اللي غدا انت بكشي ياكو قال ابو تبع عمر منش بجهادي مني وازي كبه يزوين اي wa kullu man umira bi qitalin domin duk annabin da aka umarce shi da yaki nusra wa a bashi nasara ba a taba kashe annabin da aka umarce shi da yin yaki na jihadi ba ma'ana annabi bai taba fita filin daga an je an kashe shi ba saboda Allah zai bashi nasara amma annabawan da kaji ana kashewa annabawa ne masu wa'azi zalla waɗanda Allah bai umarce su da ainihin fita jihadi ba kamar su Zakariya da makarantansu Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun da ji waɗannan na daga cikin mas'aloli da malam ya tattauna a ƙarƙashin wannan aya ta 61 sai kuma aya ta 62 innal ladina amanu wal ladina hadu na'am
innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wassalihin man amana billah وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Wannan aya ma mun karanta ta a baya mun fassara ta, inma muna son mu tattauna wasu matsaloli ne daga tafsirin Imam Al-Qurtubi. A inda Allah yake cewa innal ladina amanu, lallai waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, musulmi kenan. Wal ladina hadu, da waɗanda suka bi addinin Yahudanci, waɗanda suke kan addinin Annabi Musa sau karkace, wan nasara, da waɗanda suke bin addinin Nasaranci, su ne mabiya Annabi Isa da sau karkace. والصابئين والصابئات وقد بوتر ملائكو دا توراري من آمن بالله واليوم الآخر وان دا ديو يدد الله دا جا تكيو سوى إيماني دران الله را وعمل صالحا وعيكة أيوكا نجري فلهم أجرهم عند ربهم فاسو سامو تكتك اللابا أورم أبنج جنسو ولا خوف عليهم باسو تكيو سورو بنجني دا كافرتي دا سكي أبارا wala hum yahzanuna, sannan ba za su shiga cikin bakin ciki ba a ranar alkiyama. Mun tattauna waɗannan ayoyi kamar yadda na faɗi, sai dai kawai matsaloli ne daga cikin waɗannan matsaloli da ainihin nake so in tattauna mana. Malam yake cewa wasabi'ina jam'u sabi'awa, da aka ce suwa ne ne sabi'awa, in aka ce sabi'awa jam'i ne na sabi wa qila sabin. ولذلك اختلفوا في حمزه وحمزة الآوى حمزه وهمزه الجمهور إلا نافعا فمن حمزه جعله من سبعة النجوم إذا طلعت وسبعة ثنية الظلام إذا خرجت ومن لم يحمز جعله من سبع يصبو إذا مال فالصابع في اللغة من خرج ومال من دين إلى دين. أبين دايكي نفيد صابع إيشين واندي بروناء الدين يقوم كوناء الدين. ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم نهاك الوقت إلا أن نبي يزود الدين المسلم في سنطو كتير وصول عربا وغنكي بسكي بوتاوى الدين تبو واندي بربوتا غنكي وداو بوتا الله كين الدين المسلم في سيتي قد سبعة sace qad sab'a, ya bi sabon addini. Fasabi'una qad kharaju min din ahlil kitabi, asalin su sabi'awa ahlil kitabi ne, suna da littafai daga annabawa, sai suka bar waɗannan ainihin wato littafai, sai suka koma suna bautar taurari, wasu suna bautar mala'iku, wasu suna bautar rana. Kun ji dalilin da yasa ake ce musu sabi'awa kenan. Al-khamis, la khilafa fi amn al-yahud wa an-nasara ahlil kitabi. Malam yace babu sabani akan cewa Yahudawa da Nasara su ne ahlul kitabi. Waɗannan matsaloli waɗanda suka zo a zamani wanda yake sun fi kama da matsalolin siyasa fiye da na fiqhu, cewa wai babu ahlul kitabi yau a duniya, wannan matsalar ba matsala ce ta ilimi ba, domin hujjar da masu magana suke kawowa kawai cewa ai sun sauya addini. To ai wani abin sha'awa da ya kamata ka faɗaka daga game da shi, kai kana faɗin wannan magana ita ce, a lokacin da Allah ya aiko Annabi da addinin Musulunci, ya same su sun riga sun canza addini, amma tare da ya same su sun sauya addini, Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum al bayyina. Kenan suna nan a ahlul kitabinsu, suna jiran gaskiyar da Allah ya aiko da annabawansu ta sake tabbata ta hannun annabin da zai zo a ƙarshen duniya. A kan haka suke suna jiran da annabin ya zo su yi imani da shi, lokacin da ya zo kuma lokacin sai suka kafirce mishi. Tare da kaga sun kafirce, amma mai Allah ya kira su ahlul kitab. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الله يجي من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله يجي بس إيماني ده الله بيجي مسو كافر ما يجي مسو أهل الكتاب. دعك جماعة ودنا متعلي ده متعلي ده سوء ينزو يهوداني كما كريستوشيني شو ورسن چنز الدين سنسوي متافن bai cire su daga kasantuwarsu ahlul kitabin ba, domin asalin ahlul kitabin din ana dangantawa ne ba wai don suna aiki da littafin ba, a dangantawa ce ta address. An fahimta jama'a? dangantawa ce ta addressin su a ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya saukarwa da littafi. Shin suna aiki da littafin? Ba sa aiki da littafin, amma dai ahli kitabin ne, su masu littafi ne. To sai malamin yake cewa wani ajli kitabihim, to saboda waɗannan littafai da Allah ya saukar musu, jaza nikahu nisa'ihim, ya halatta auri matansu, wa aklu ta'amihim, da kuma cin abincinsu. Alama ya'ti bayanuhu fil ma'ida, yace kamar yadda bayani zai zo a suratul ma'ida, wa darbul jizyati alaihim, da kuma dora musu haraji na jizya. An fahimta? Duk wata mu'amala wadda Allah ya faɗi a cikin alqur'ani ko annabi ya zarta a cikin sunna game da ainihin ahlul kitab, za a yi da su a matsayin ahlul kitab. Sai dai in ba za ka yi ba kawai, tun da dama an ce halal ne, auren su halal ne, cin abincin su halal ne, ba ka ci eh, ba ka aura eh, to za bakin ka kai shiru. Amma kar ka ce a haramun ne saboda sun canza addini, kar ka ce a haramun ne saboda sun koma suna yin shirka, ko kuma a'a suna nan a matsayin ahlul kitabi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake. Matansu kuma in har za ka aura, babu sharadi a kanka ce mata sai ta musulunta, ba irin yadda jahilai suke a Najeriya ba. Ka ganta za ka aure ta, ta yadda kuma sai ka ce mata to sai ta musulunta, babu wannan sharadin. Za ka aure ta ne a matsayinta na me, na ahlul kitabi, ka zauna da ita. Wani abin sha'a idan ka karanta littafin askari, sai ka ji mai littafin yana wani bayani ma dangane da musulmin da ke auren mace kirista ko da yahudiya. Ya ce yayin da ya zama musulmi bai halatta ya sadu da matar shi ba bayan ta gama jinin haila sai ta yi wanka. Ya ce to idan musulmi na auren kirista ko da yahudiya, to wanka ba wajibi ba ne a kanta na janaba, amma wankan haila wajibi ne ta yi, saboda shi mijin bai halatta ya sadu da ita ba sai tana da wankan haila. Allah ya sa kun fahimci me nake so in ce. A cikin maganar yanzu yana tabbatar da halaccin aurensu, har ma sai ya alakanta wani abu na halaccin auren. Shi ne idan kana da mata kirista, idan ka sadu da ita ba dole sai ta yi wankan janaba ba, amma in ta gama haila sai ce dole sai ta yi wankan haila. Me yasa? Saboda bai halatta ka sadu da matarka ba bayan jinin haila ya ɗauke sai ta yi wanka. Kun ji wannan? Ga wata fatawar karanta ta cikin fiqhin sunna babin jana'iza. Shi kuma fiqhin sunna ya ce idan kana da mace kirista ko da yahudiya, idan ta mutu da ciki, wato cikinka ta ɗauki ciki daga auren da kuke da shi, sai ta mutu da ɗan a ciki, sai ya ce ba za a rufe ta a makabartar kiristoci ba, saboda ɗan da ke cikinta musulmi ne. Ya ce kuma ba za a rufe ta a makabartar musulmi ba, saboda ita kuma kirista ce. Sai a je a samu wani wuri daban sai a rufe ta, ba makabartar musulmi ba, ba makabartar kirista ba. In aka zo rufe ta, ya za a rufe ta? Sai ce in aka tashi rufe ta, sai a juya ta ta kalli yamma. Saboda ne? Saboda ɗa a ciki yana kallon gadon bayan uwar shi ne. Idan aka juya ta ta kalli yamma, to kun ga shi kuma da ke kwance a cikin ta yana kallon bayan ta, yana kallon gabas kenan. Ku kun fahimta jama'a? To kaga duk malamai suna ta tabbatar da wannan. So abu ne wanda in kace zaka kore shi zaka sha wahala, sai ka tabbatar da shi. Amma in akwai wani mahazuri a ƙarƙashin shi, sai a kauce wa mahazurin. Sai saboda in kun aure su ga abin da yake faruwa, eh to kuje ku aure musulmi, shikenan. Amma kada Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, ya ce a yau na halatta muku duk wani abu halal mai tsarki mai daɗi. Wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum, Allah yake abincin waɗanda aka bawa littafi halal ne gare ku, ko da bai sake cewa hillun lakum ba fa, magana farko ta isa, amma sai sake karfafa yake hillun lakum. Malaman tafsiri suka ce abinci da ake cewa fa ba shinkafa su ba, dama shinkafa na halalci, ba doya da suka dafa ba, aka ce yankan da suka yi abin da suka sa suka yanka ma damar su za su yadda su ci malaman su a addinin su sun yadda cewa wannan abin addinin su ya warje musu su ci in ya kawo ya baka zaka iya ci magana cewa to ai ita kanta Christmas da suke yi bid'a ce ba ta a cikin addinin su duk wannan kane wa kanka ta'annutanci in sun yanka sun baka kana so ka ci ka ci in ba za ka ci ba ka ce ba za ka ci ba kai amma kar ka ce haramun wannan yana daga cikin zangayi na rashin kwarewa a cikin ilimi Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am wa alaikum salam wa
rahmatullahi
na'am haka zaka koya mata irin wankan mu na haila matarka musulma ya take wankan haila sai ka koya wa matarka kirista haka za ta wankan haila kwarai da gaske saboda kamar yadda zaka ji mai askari ya ce in ka je ka duba zaka ji ya ce dama wankan za ta yi ne li zawji hal muslim saboda mijinta musulmi to kaga tunda za ta yi dan kai ne to za ta yi irin na addinin ka ne ina fata an gane waɗannan wasu ƴan ratsi ne kawai na ɗan ratsi fa na kawo mana misalai ire-iren waɗannan misalan a cikin fiqh ko wallahi tallahi suna nan da yawa idan gane ka karanta littafin al-majmu'u sharhul muhazzam na al-imam an-nawawi shi kan cewa yayi malaman fiqhul shafi'iyya ma cewa suka yi ba ma wai kirista ya yanka bunsurin shi da kirismeti ya baka ba yace wannan kan ka ci abin ka yace ranar sallah babba kai kanka kana da ragon mai yanka baka iya wanka ba ka kira shi wanka maka na ba ta an gwamu duk zangayi ne da rashin karatu sai ka ji mutum yana cewa kin tsamushe duk zangayi ne ba ka ci ka ja bakin ka kai shiru kawai kar ka ja wa kanka fitina fitina ba wai tsakanin ka da su ba tsakanin ka da ubangijinka Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am to sai kuma ainihin aya ta 65 inda Allah ya ce walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti na'am
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين.
آية 63
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم
Allah madaukakin sarki ce wa in akhadna mithaqakum sannan ku tuna wa ku bani Isra'ila lokacin da muka yarjejeniya da ku akan cewa za ku riko da littafin Allah wa rafa'na fawqakum at-tur muka dago dutsen tur sama da ku muka ce khudu ma atainakum bi quwwa ku rike sakon Allah da muka ba ku rike shi da karfi wazkuru ma fihi ku karanta abin da ke cikin shi ku yi aiki da shi ku rinka tuna dokokin Allah la'allakum tattaquna tabbas in kun yi haka za ku zama masu tsoron Allah thumma tawallaytum min ba'di dhalik
thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlu Allahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin
Allah ya ce duk da wannan yarjejeniya da muka yi da bani Isra'ila thumma tawallaytum min ba'di zalika sai kuka bada baya kuka ainihin share kamar ma ba yarjejeniyar da ku ba falawla fadlullahi alaykum ba dan falala Allah ba wa rahmatuhu da kuma tausayin ku da Allah ya ji la kuntum min al-khasirin ba kun zama daga cikin mutanen da suka yi asara asara ita ce asaran lahira Allah ya la'ance ka a nan duniya ka wayi da ruwa nan lahira yace ba shi baka amma da Allah madaukakin sarki ya tausaya musu sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu hanyar da ya wafe musu zunuban su sa'an nan bayan ya wafe musu wannan zunubi ya kuma ainihin ba su sabuwar doka yace su aiki da ita kuntu sai al-imam al-qurtubi yace hadha huwa al-maqsud min al-kutub kun ji dalilin da yasa Allah yake saukar da littafai kenan menene dalilan khudhu ma atainakum ku rike wannan littafi da aka baku da kowa da ƙarfi, sannan wazkuru ma fihi tadabbaruhu wahfazu awamirahu wa wa'idahu wala tansawhu wala tudayyi'uhu. Kar ku wulakanta saƙon Allah, kar ku manta da shi, ku yi aiki da shi. Al'amalu bi muqtadaha, Allah ya saukar da littafin shi ne don a yi aiki da abin da ke ciki. La tilawatuha bil lisani wa tartiluha, ba wai kadai a karanta su a rera karatun ba, amma aiki. Fa inna zalika nabdhul laha, ma damar ana karanta littafin Allah tiryan tiryan amma ba aiki da su, to diddi ne da waɗanda suke wurgi da littafin Allah. Alama qala bi sha'bi wa ibn uyayna, kamar da manyan malamai al-Imam al-Sha'bi da Sufyan ibn Uyayna suka fadi. Wannan kun ji ainihin bayani, sai malamai ya ce wa qad rawa an-Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala, من وعلى يتي إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعى إلى شيء منه. نبا ما بجتك المتي شر متاني بجتك المتاني أولا فاسقا شي متمن بكي كرنت القرآن باوى مراد كومي نبوكو كن الله غا كراتو تريون تريون أما بوشي وزوشي أتاسا باوينش دفاق ونكي تكي. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود العمل. Manzon Allah a cikin wannan hadisi sai ya bayyana manufar da saukar da Al-Qur'ani ita ce ayi aiki da shi, kamar bayyana kamar yadda muka bayyana. Wa qala Malik, Imam Malik yace qad yaqra'u al-Qur'ana man la khayra fihi. So da dama akan samu mutumin banza babu alheri ko dai tare da shi sai a gaida karatun Al-Qur'ani. Wato abinda Imam Malik yake nufi, karatun Al-Qur'ani ba dalili ne akan nagartan mutum ba, amma aiki da Qur'ani dalili ne akan nagarta. Ku kiyaye wannan jama'a, don haka hujja da cewa to ni makarancin Qur'ani, ni da na haddace Qur'ani, ni da na iya Qur'ani, waɗannan dukkan su ba dalilai ne da za su gamsar akan ka zama mutumin kirki ba. Amma yaya aiki din yake? Sai yake cewa fama lazima idza man qablana wa ukhiza alaihim lazimun lana wa wajibun alaina. Tuhumar da Allah wa waɗanda suka gabace mu, ga karatu ba aiki, mu ma in mun kasance haka wannan tuhuma ta hau kanmu. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku. Ma'ana daga cikin ainihin saƙonnin da Allah maɗaukakin sarki yake da su, to mafi kyawun ne yake saukarwa bayin shi min rabbikum. Dan haka fa amarna bi ittiba'i kitabihi wal amal bi muqtada'a, Allah ya umarce mu da ainihin bin littafin shi da kuma aiki da abin da yake hukuntawa. Lakin tarakna zalika kama tarakatul yahudi wan nasara, sai dai kamar yadda yahudi da nasara suka yi watsi da littafan su, ma sai muka yi watsi da namu. Wa baqiyat ashkhasul kutubi, sai ya zama ga littafai wal masahif ga qur'anai la tufidu shay'a, ba sa amfanar da komai ga wasu su, bi ghalabatil jahl, saboda jahilci ya yi rinjaye. Me yake nufi da jahilci? Ba wai rashin iya karatu ba, karatun gashi ana fara da qur'anin, ga littafan ana karantawa, amma rashin gano dalilin saukar da littafan, an jahilci dalilin, shi ne jahilci. Dalilin shi ne ba karatun ba kadai, dalilin shi ne a yi aiki da su. Ina fata an gane. Malam ya ce wa talabar riyasa da kuma neman shugabanci, wa tiba'il hawa da kuma bin son zuciya. Rawat Tirmidhi an Jubair ibn Nufayl an Abi Darda qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa shakhasa bi basrihi ila sama. Abu Darda ya ce wata ran muna tare da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam, sai ya daga idanun shi sama. Thumma qala, sai ce hadha awamun yukhtalasu fihi al-ilm min an-nas, lokaci yayi wanda za a ɗauke ilimi daga mutane, hatta la yaqdiru minhu ala shay'in, har su yayi gari ba su san komai na ilimi ba. Fa qala Ziyad ibn Labid al-Ansari, sai wani sahabi mai suna Ziyad ya ce kaifa yuqtalasu minna, ya manzon Allah, ta ya za a ɗauke ilimi daga gare mu, wa qad qara'ana al-Qur'ana, bayan mun sauke Qur'ani, fa wallahi, to na rantse da Allah, lanaqra'annahu, za mu ta karatun Al-Qur'ani, wa la nuqri annahu nisa'ana, za mu ta karantar da matanmu wa abna'ina da matanmu wa abna'ana da kuma ƴaƴanmu. Shi abin da yake fahimta, dauke ilimi da annabi ya ce, shi abin da yake fahimta ba a waye gari babu Qur'ani, ba a iya karanta shi. Sai ya ce to matakin da za mu karanta shi, mu karantar da matanmu da ƴaƴanmu, faƙala sai manzo Allah yace sakinat ka ummuka wa fiyat kai ce baka da fahimta in kuntu la udduka min fuqaha al madina da ina daukan ka kana daga cikin malaman madina masu ilimi hadhihi at tawra wal injil inda al yahud wal nasara manzo Allah yace ga at tawra da injila a wurin yahuda da nasara famatihum anhu amfanin ne ke musu gata suna ta karanta saboda ba aiki da ita sai dai bata amfane su ba Qur'ani dan ina karanta shi bai amfani mutane ba ba wata fa'ida so da haka mutane ku gane wannan wannan na daga cikin sakon da Imam Al-Qurtubi yake kokarin kawowa dangane da wannan wuri da Allah yake ce bani Isra'ila khudhu ma atainakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku rike shi da karfi ku tsaya ku iya shi ku yi aiki da shi to aiki da shi din nan shi ne babban sakon to an waye gari jama'a Al-Qur'ani wasu su rubuta su sha dan su karanta shi su kashe mutane su yi wasu dan su karanta shi su nemi duniya amma asalin yau daga cikin waɗanda suke karanta Al-Qur'ani wanda yake bin babban makasudin saukar da Al-Qur'ani shi ne abin zargi yau in ka ce a yi aiki da Al-Qur'ani matsala ta faru amma da za ka tara mutane ka ce a zo za a rinka yin sauka a gidanka wannan kowa zai zo amma da za ka ce shi kenan a zo ga wasu ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya magana a kan mu attajirai da muke kasuwanci shi ne mai shawarar cewa zan zo ainihin gidana in kira babban malami ya zo ya tattaro waɗannan ayoyi mana wa'azi attajiran nan ba su zo ba za su zo ba amma da za ka kira attajirai ƴan uwanka ka ce ka kira wani babban malami zai muku sauka wani tun nagari ba zai zo gidanka ko an fahimta jama'a saboda haka yanzu musibar ta kai tun ana yi musulmi sauka da qur'anin ya kai har waɗanda ba musulmi ba a nemi su tun ana rubuta musulmi alqur'ani suna sha yanzu har karuwa kafira ake rubuta alqur'ani ta je ta yi tsarki da shi ni shaida dai akan haka jama'a na zauna wurin malaman da suna yin haka tun ina yaro kafira ce karuwa za a rubuta maka alqur'ani a bata a kwalba a ce duk lokacin da ta ji mai neman ta ya kusa zuwa ta je ta tsuguna ta yi tsarki da shi bayan nan kar ta wanke farjinta da wani abu ana rubuta alqur'ani da jinin haila ana rubuta alqur'ani da jinin ungulu duk waɗannan ba su ne maqsudin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ba Allah ya saukar da alqur'ani ne don a karanta shi a fahimce shi a yi aiki da shi afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ده القرآن يكون جمع أسود سوكش جماعة أم فهمت يا جماعة كيف أراك جاي وانا كون جاد جت كون كون جاي نادوري أبا ود تكيت فلين جني كون جاي نصات كون جاي نصات بعد تفسير ذاته أبا تعرفني أكرنتا a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a amma da za a ɗauko ta aya a karanta a ji an ce kaza sai ce a wannan zai raba kan mutane a wannan zai yi kaza sai a ce ka yi wannan zai kawo rikici a dai karanta a yi addu'a an fahimta jama'a sai ba ka jama'ar musulmi sai ku yi taka tsantsan a cikin wannan hadisi wanda sahihi ne ga shi al-Imam an-Nasa'i da Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kokarin bayyana mana cewa ma damar musulmi suka waye gari kawai karanta alqur'ani suke suna addu'a da shi to ba su da bambanci da yahudawa da nasara waɗanda su ma suna karanta attaura da injila ne kawai suna addu'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye bayan wannan sai aya ta ainihin wato 65 din wanda malama ya karanta mana da Allah yake cewa laqad alimtum allazina atadaw minkum bayan da Allah ya tsoratar da waɗannan bani Isra'ila da yahudawa game da ainihin saba ma Allah wanda saba ma Allah zai kai su zuwa ga asara ko sai ce kuma ai kun karanta a tarihi kuma kun ne ya girma kaka kun ji a wurin iyayenku da kakanninku wasu ɗan uwanku waɗanda suka ƙetare doka Allah Allah ya ce musu karfi su a ranar asabar amma suka rinka bi ranar asabar ɗin suna kama kifin suna ɓoyewa idan dare ya shiga na lahadi sai su ainihin wato ɗibi kifin sai su tafi su je su yi amfani da shi فقلنا لهم كونوا كربة خاسئين مكتشي بسو كزما كسكن تتم دري بري اتكين دبوبي دا ما كسكن تتشيني فبالله كما الله يا ميدك بري كما سيتي اتكين دري ما كزما كسكن تتشي malam ya tattauna mas'aloli waɗanda ainihin daga cikin wannan mas'ala sai yace as-sami ya rawan nasa'i an safwan ibn as-salim قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي لو سمعك كان له اربعه اعين وترانا wani da yahudi yace wa dan uwan shi kai zo mu je wurin annabin nan sai shi abokin nashi yace kai ka daina cewa annabi yace dan zai iya jin ka san yana da idanuwa guda hudu فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسك أينه جور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن تسع آيات بينات سك تنبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آي قدا ترى دع الله يبوى النبي مع النبي موسى إذن كي النبي نبدأ سكمنا سمجيس sun ce wa waɗannan ayoyin Allah ya ce wa annabi wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin sai ce me fas'al bani isra'ila tambayi bani isra'ila to yau bani isra'ila ne kuma sai suka zo suna tambaya annabi sai ka gaya mana waɗannan ayoyin guda tara fa qala lahu sai manzo Allah ya ce to ayar farko ita ce la tushriku billahi shay'a kar ku hada Allah da komai wala tasriqu kaku fata wala tazlu kaku zina wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kaku kifan kai wala tamshu bi bari'in ila sultan kaku dauki mutumin da bai muku laifi ba ku kai shi wurin sarki wala tasharu kaku ayyuhin sihi wala taakulu riba kaku ci riba wala taqdhifu al-muhsana wanda ba mazinaci ba ko wanda ba mazinaci ba karku mata kafafi wala ta wallahi yawmal zahfi in ana waki karku gudu wa alaikum khassa sannan kuma ku akwai doka ta ku ta musamman akan ku ku yahudawa ita ce ne yahud Allah ta'adu fi sabti karku ainihin ketare dokar Allah ranar asabar wadannan su ne tis'a ayati waɗanda Allah ya bawa annabi Musa su suka zo suke tambaya akai da suka ji annabi ya faɗa haka fa qaddamu yadayhi wa rijlaihi sai suka tashi suka kama hannun annabi suna sumbanta da hannayen shi da kafafuwan shi ya burge su kenan ma'ana ya faɗi daidai wa qalu sai suka ce nashhadu annaka nabi mun shaida kai annabi ne qala sai ya ce to kun shaida eh fa ma yamna'ukum an tattabi'uni me yana ku bi ni to tunda kun shaida ni annabi ne shi ke nan sai ku musulunta قالوا سيسكة إن داود دعا بأن لا يزال ذريته من ذريته نبي النبي داود وراء الدعا أكن كدا يزم أينهن كوبايش الله يبسد أن بارا تكين الأمة تكين ذريش معنى النبي داود وراء الله تيوى حر أبدا تكين ذريش أرنك فامو النبي وإنا نخاف إن اتبعناك موكو منا جنس ولنتو إنك بيك an taqtulana yahudun yahudawa za su kashe mu saboda ba su ce kenan yanzu mun yadda cewa annabta ta tashi daga gidan Dawud ta koma gidan da ba na Dawud ba wato abinda suke yadda ba shi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam yana cikin jikoki da salsalar annabi Dawud to su kawai za su tsaya akan imani da shi amma in suka yi imani da annabi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba jikan Dawud bane ba shi da salsala ta jikin Dawud an fahimta Allah ya sa kun fahimta da kyau wannan hadisin abinda yake kokarin tabbatar mana shine yana daga cikin dokoki guda tara da Allah ya saukar da bani Isra'ila kar su kamin kifi ranar asabar ina fata an gane to shine sai malam ya kawo ta mas'ala mai ban mamaki cewa waqtalafal ulama'u fil mansukh hal yansubu kun daji a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ba mu tarihin cewa waɗannan yahudawan da suka ketare doka Allah Allah ya shafe su sun zama birai ko to sai malamai suka ce shin idan Allah madaukakin sarki ya shafe mutum ya maida shi wani abu wannan mutum yana yiwuwa ya ci gaba da haihuwa ya ci gaba da samun salsala har ya kai labari ala kaulaini magangani biyu ne kama zajjaj kama komin ya juzu an ta kuna hazihin kirada mai ku wasu malamai suka ce yi ta yi waɗannan burura da muke gani a waɗannan zamanna suna daga cikin salsalar waɗancan burai wa ikhtarahu al-qadi abubakar ibn al-arabi ya zaɓi wannan magana abinda wannan magana take cewa kenan ko bayan Allah ya shafe wasu mutane sun zama wasu dabbobi za su iya yiwuwa kuma su ci gaba da haihuwa maganar farko kenan wa kana al-jumhur amma mafiyancin malamai suka ce al-mansukhu la yansubu mutanen duk da aka shafe su ba sa ci gaba da haihuwa wa innal qiradata wal khanazira wa ghayruhuma kana qabla zalika ai birai da aladai dama suna nan tun kafin Allah ya shafe waɗancan wallazina masakahum Allah qad halaku waɗancan da Allah ya shafe su sun halaka sun kare walam yabqa lahum nasabun ba su da zurriya li'annahu qad asabahum as-suht fishin Allah ya hau kansu wal azab da azaba falam yakun lahum qararun fid dunya ba'da thalathati ayyam duk halittar da Allah ya shafe ta duk mutanen da Allah ya shafe ta ya shafe su ya mai da su wata halitta to ba sa wuce kwana uku bayan kwana uku sai su halaka qala ibnu abbas yace lam ya'ish nafsun qattu fawqa thalathati ayyam ba wani wanda aka shafe shi wanda ya wuce kwana uku walam ya'kul daga san da aka shafe shi din nan baya ci walam yashrab baya iya sha walam yansul kuma baya ainihin iya haihuwa قال ابن عطية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الرواية تدعى النبي كما يثبت النبي أن الممسوخ لا ينسل وان بأولهم واتو أكشافي شبارة هيهوة لا ولا أكل بارات ولا يشرب بارشا ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام بارا لا يوافي لقرانا wannan magana jama'a ita ce gaskiya don haka Qurtubi yake cewa qultu hadha huwa sahih min alqawlayn cikin maganganun guda biyu wannan ita ce daidai to sai Abubakar ibn al-Arabi da yake ya goyi bayan cewa a suna iya rayuwa sai ta kawo wasu dalilai waɗannan dalilai daga cikinsu akwai hadisan da ya dubo cikin Bukhari da Muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an kawo damo naman damo aka aje sai ce ba don ina tsoron kar wannan nama na damo ya zama cikin mutanen da aka taɓa shafewa ba yace da na ci nama yanzu wannan yana nuna maka kenan an taɓa shafe wasu kuma sun zama damo to sai ce abin da ya hana shi ci naman kenan wannan hadisin sahihi wani sahabi wata rana yana yawon farauta a cikin daji sai ya ji wani wasu birai sun kama biri namiji da mace sun ɗaure suna ta ainihin jifarsu jifa na rajimu sai dai musulunta ya zo ya ga hukuncin rajimu a musulunci ya yi daidai da hukuncin rajimu a addinin bani isra'ila sai tunanin shi ba shi cewa to waɗancan birai ko asalin irin ragowar mutane ne da aka shafe su suka zama birai amma har sun zama birai ɗin suna bi suna aiki da dokar Allah waɗannan hadisan duk suna cikin sahih al-bukhari ibn al-arabi ya kafa hujja da su akan cewa kun ga wannan yana nuna tabbacin waɗannan mutane da aka shafe su sun ci gaba da haihuwa kenan amma amsar da malamai suka bayar in ka karanta nan tafsirin Qurtubi cewa waɗannan abubuwan duk sun faru ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗancan maganganu na cewa waɗanda duk aka hallaka su aka shafe su to ba sa yaɗuwa ba sa ci ba sa sha don haka maganar da take madogara ko makoma a wannan matsalar ita ce dukkan mutumin da Allah ya shafe shi ya mai da shi wani abu to ba kuma zai ci gaba da rayuwa ba wannan ita ce ingantacciyar magana al-Imam Ibn Hazm a cikin littafin shi al-Fusal ya ainihin tattauna wannan matsala ya kuma tsawaita kwarai da gaske wajen ainihin tattaunawa Allah madaukakin sarki ya taimaka kuma musulmi ga karatu sai dai kuma lokaci ya taho amma za mu shiga ainihin wato tafsirin mu da ya kamata mu matashiwa akai da Allah yake cewa iz qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara na'am
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
نعم كرمتي بك
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول
sarki ya ta bayyana mana irin munanan halayen bani Isra'ila da irin ta'addancinsu ga annabawan Allah da kuma karan tsaye da suke wa dokokin Allah. Anan sai Allah ya ɗauko mana wani gagarumin tarihi wanda tun farkon rayuwar bani Isra'ila da annabi Musa, tarihin yana bayyana cewa mutane ne su masu taurin kai. Wadannan ayoyi da aka karanta mana zan ainihin fassara mana su, sai mun zo tafsiri na gaba za mu wayewayi bayanai masu ɗinmiya waɗanda malamai suke a cikinsu insha Allah. Allah ya ce wa idh qala musa liqaumihi, ka tuna musu lokacin da annabi Musa ya ce wa jama'ar shi wato bani Isra'ila, inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Wato abinda ya faru kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah, wani dattijo ne a cikin bani Isra'il Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa sai dai bai taɓa haihuwa ba, ba shi da wanda zai gaje shi sai ɗan ɗan uwan shi. Ana nan shi kuma wannan ɗa sai ya matsu dattijon ya mutu don ya ci gado, dattijo kuma ajalin shi bai ba daidai sai yadda zai sai bidare sai kashe dattijon. Da ya kashe dattijon sai ya ɗauki gawar dattijon sai ya je ya aje ta a ƙofar gidajen wasu jama'a. Gari ya waye sai ya fito kamar yana neman wannan baffa nashi, ya shiga ya fita can sai aka ce mishi ai an ga gawar dattijon. Ya fashe da kuka, wannan ya ja al'umma waɗanda suka goyi bayan wannan dattijo suka fara neman cewa za su taya wannan yaro, wato waɗanda suka goyi bayan yaron za su goyi bayan yaron a ƙulla yaƙi da jama'ar da aka ga gawa a unguwarsu. Ana cikin haka sai aka samu dattawa da masu hankalin su sai suka ce dan me zamu yaki a tsakanin mu ga annabin Allah cikin mu kuma yana mana jawabi menene Allah madaukakin sarki zai ce wane ne wannan kisa asalin kungiyar da kisa ta fara